This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da kuma Niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, Ibrahim Alfahme da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani, amma kafin nan ga cikakkun labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, kuma barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka da ƙasar Saudi Arabia za su ci gaba da haɗa kai wajen ƙoƙarin daƙile ayyukan ta'addanci a gabas ta tsakiya da duniya gabaki ɗayanta, ciki har da yaƙin da ake fafatawa da yan yaƙin sa kan ƙungiyar Islamic State. Mr. Obama ya ce Amurka da Saudi Arabia suna nuna damuwa a kan yadda al'amura suka kasance a ƙasar Yemen da kuma buƙatar da ke akwai na mai da gwamnatin ƙasar bisa turba, da kuma damuwar da Saudi Arabia ke nunawa a kan rikicin ƙasar Siriya. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne kafin ya gana da Sarki Suleiman na Saudi Arabia ɗin a fadarsa ta White House a jiya Juma'a. Wannan ce ziyarar farko da Sarki Suleiman ya kawo nan Amurka tun lokacin da aka naɗa shi bisa wannan mukami a watan Janairu bayan rasuwar Sarki Abdullah. Shugaban na Amurka ya ce da shi da Sarki Suleiman sun tattauna batun ƙaddamar da yarjejeniyar da gigan ƙasashen duniya suka ƙulla a kwanan nan da nufin daƙile shirin nukiliyar Iran. Ita dai ƙasar Saudi Arabia tana nuna ɗari-ɗari a kan yarjejeniyar, kuma tana ɗaukar Iran a zaman matsala a yankin. Shugaba Vladimir Putin na ƙasar Rasha ya ce ƙasarsa tana son ta kafa wani shirin ƙawancen ƙasa da ƙasa na yaƙi da ta'addanci, kuma a shirye shugaban ƙasar Siriya yake ya gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin ƙasarsa tun da wuri, har ma ya haɗa da wakilan masu hamayya a harkokin gudanar da mulkin ƙasar. Jiya Juma'a, shugaba Putin ya faɗawa taron haɓaka tattalin arzikin ƙasashen gabashin duniya a Ladovisko cewa suna son su kafa shirin ƙawancen yaƙi da ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi. Ya ce yanzu haka gwamnatinsa tana tuntuɓar ƙawayenta a kan wannan batu, kuma ya ce shi da kansa ya tattauna wannan batu da takwarar aikinsa na Amurka Barack Obama ta wayan tarho. Haka kuma shugaban na Rasha ya ce shugaba Recep Tayyip Erdogan na ƙasar Turkiya da shugaban Saudi Arabia da Sarki Abdullah na Jordan da kuma shugaba Abdul Fattah el-Sisi na ƙasar Masar tana daga cikin shugabannin da ya tattauna wannan batun da su. Shugaba Putin ya kuma ce shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya yi na'am da wannan dabara, kuma a shirye yake gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin ƙasar satin da wuri da kuma fara tuntuɓar masu hamayya da nufin haɗawa da su cikin harkokin gudanar da mulkin ƙasarsa. To, waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani yunkurin sassauta zaman tankiya ko kuma zaman ɗarɗar a kan caje-cajen ta'addanci da kuma gano hanyoyin inganta yunkurin samun zaman lafiya a Afghanistan, jiya Juma'a shugaban ƙasar Afghanistan ɗin da wani babban jami'in Pakistan makwabciyarta suka yi shawarwari a birnin Kabul. Babu wani bayani da aka gabatar a kan wannan tozali da aka yi tsakanin shugaba Ashraf Ghani da kuma mai baiwa gwamnatin Pakistan shawarwari akan matakan tsaron cikin gida Sartaz Aziz. Jami'an biyu sun gana ne a gefen taron ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin yanki da ake yi a kan ƙasar Afghanistan. Ana kuma yin taron ne a yayin da Afghanistan ɗin ke gunagunin cewa Pakistan ta kasa ɗaukan wani mataki a kan ‘yan ƙungiyar Taliban da ‘yan tawayen da aka danganta da ƙungiyar Haqqani da aka yi zargin cewa suna gudanar da hidimominsu ne daga ɓangaren kan iyakar Pakistan. Kafofin gwamnati sun ce an yi tattaunawar awa ɗaya da mintoci 30 tsakanin ƙasashen biyu. to amma kuma ba su faɗi ba daɗa ko shawarwarin za su sun taimaka wajen tankara batutuwan da ke damun ƙasashen biyu. Baya ganawar, shugaba Ghani ya yi wa mahalarta taron bayanin cewa tun lokacin da ya ɗare kan mulki, gwamnatinsa ta yi ƙoƙarin yin shawarwari da 'yan tawaye tare da shiga tsakanin Pakistan, to amma kuma yana nuna tababa game da yunkurin da Pakistan ɗin ke yi. Mai magana da yawar hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Melissa Fleming, ta faɗa a jiya Juma'a cewa rikicin 'yan gudun hijira ya tona asirin bambancin manufofi da yadda suke ɗaukar al'amarin tsakanin ƙasashen wakilai ƙungiyar ƙasashen Turai. Ta buƙaci a kafa cibiyoyin tantance 'yan gudun hijira ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar ƙaurar baƙi ko kuma 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa. Tun da farko, kwamishinan hukumar Antonio Guterres ya ce idan kawunan ƙasashen Turai ya ci gaba da rarrabuwa a kan wannan al'amari, to masu fasakaurin jama'a su ne za su ci moriya. Rikicin 'yan gudun hijira shi ne a kan ajandar taron ministocin harkokin wajen ƙungiyar ƙasashen Turai da aka yi jiya Juma'a a Luxembourg. Batun nema da kuma karkata akalar jiragen ruwa da suke smuggle ɗin 'yan gudun hijira shi ne babban batun da aka tattauna wajen taron ministocin tsaro da aka yi a ranar Alhamis, kuma shi ne batun da za a ci gaba da ɗauki hankalin taron kwanaki biyun da za a yi. Ministan harkokin wajen Jamus Frank Walter Steinmeier ya yi kira da samu haɗin kan tsakanin ƙasashen wakilan ƙungiyar ƙasashen Turai wajen tunkarar ƙalubalen rikicin 'yan gudun hijira. Jiya Juma'a aka caji manyan wakilan jam'iyyar Slobodo ta ƙasar Ukraine da laifin yin bore bayan da aka musu tambayoyi dangane da arangamar da aka yi a harabar Majalisar Dokokin ƙasar a ranar Litinin.
To madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. Muke tabbata da su ne cikin rahotannin namu, Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da cutar zazzabin cizon sauro, yayin da rahotanmu na biyu zai magana a game da cutar yoyon fitsari. Baya ga waɗannan rahotanni kuma, za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da muka fara kawo muku a makon da ya gabata, wadda wakiliyar murya Amurka da ke birnin Abuja Madina Dauda ta yi da uwar gidan gwamnan Kebbi Dr. Zainab Bagudu. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Jami'an lafiya a jihar Maradi ta Jamhuriyar Nijar sun ɗau matakan faɗakar da mata masu ciki da masu renon yara ƙanana da su karɓi matakan kare kansu da na 'ya'yansu daga kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro.
Abin la'akari da manufar ta caɓe lokaci ne da mata masu ciki ya zo a ƙananan yara ke shan hukumar raɗaɗin cutar zazzabin cizon sauro. A likita Emmade da ke nan Maradi, Malam Isu Bukari, shugaban asibitin, ya mana bayani dalla-dalla.
a wannan lokaci kan mata da kankanan yara a wannan shekarar 2015 misali a dauki sabon hota na kwa na 1 ga zuwa na 8 na wanda ya mutu mun register kowa da kowa da yara da maiya da mata masu juna biyu 975 amma yara kasa ga shekara 5 sun yi yawa kuma in an kwatanta ga 2014 a cikin wannan lokacin na hota 8 mun register mutane 2138 shi ma ya kumshi kowa da kowa amma yara kasa da shekara 15 sun yi kamuwa in an duba an gani 2014 an yi kamuwa da zazzabin cizon sauro da bana 2015 kinda mun samu ragi wajen 1172
majiyar wacce dubara ce kuka bi domin samun ragin zazzabin cizon sauro
duk wanda ya hika tsabta ya hika lahiya rigakahi aka ce ya hi magani to ina ji samu kan rigakahi ne shine ya kawo wannan hakan ga mun campaign ta raban sange kyauta
ana nan sai ga wata uwa ta kawo diyarta a galabace su kamu kan kamuwar cutar zazzabin cizon sauro a asibiti
musassara
ki saban da kamata ba sarrafa
a ban sani tana zawo tana amai
kuma baki gaggauta kawo ta ba sai yanzu
a magani ne muka zo fita
kowane lokaci suke fama da ita
kowane lokaci tana fama da ita ko da dare ko da rana
ba ki gani yare ta galabaita kuma sai yanzu ke kawo ta
na kawo ta kwana biyu
duka wannan musassara ke san me kawo ta
a ban sani ba gaskiya
baki san cizon sauro ba
eh na san shi cizon sauro amma muna sange har biyu
ko ban gargadi na rigakafin kamuwar cutar zazzabin cizon sauro Malam Iso Bakari Major na kira ga uwaye su daina kawo duka wani rudani
an bi da gargadin mutane su zanki kwanciya karkashin sange kinnan
Major akwai waɗansu masu aifar da rudani idan yaro ya kamu da figar ruwa ko a ce mai ko kuma kama aljini a shekuwa zazzabin cizon sauro ne ya kamari saboda ba su dauki mataki na garba anan ya ne za a mura bayani akai
to wallahi talahi ba shi bane ba zazzabin cizon sauro shi kai kai ga wannan kida zazzabin cizon sauro ya kamari jini ya rage in jini ko ya rage cikin kwalwa dole ne kwalwa ta tabu in kwalwa ta tabu shi ke kawo wannan rigitar ruwa ta yara kenan ba aljani bane ba ko kuma ya ta kama yaro a zazzabin cizon sauro kenan kenan gargadin da muke ga al'umma shine mutane su gane da sun ga alamun haka nan ma a zo gidan likita maso kusa ka azamna a ce sai yaro ya fara higar ruwa a kawashi a da an ga da yaro ya ko babba ya sa alamu na zazzabin cizon sauro a kawashi gidan asibiti ta kusa da shi
ina magana tsabta ta kwana
wajen magana zazzabin cizon sauro tsabta ce ya kamata mu kula da ita a cikin gida waje ma a tsabtsiki ba a so shirke-shirke irin wannan na damana a cikin gida in akwai wuri mai daukar ruwa a sa kasa a cikin shi
rahoton kenan Shu'aibu Wani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida Shu'aibu Gwamnatin jihar Bauchi ta ware mako guda don gudanar da aiki ga matan da ke fama da larurar cutar yoyon fitsari a babban asibitin karamar hukumar Ningi.
An fara gudanar da aiki wa mata da suka kamu da larurar yoyon fitsari a asibitin garin Ningi da ke nan Bauchi. Dr. Halima Muqaddas ta bayyana mana irin yadda aikin yake gudana kasancewar za su dauki mako guda cur suna gudanar da aikin wanda ake sa ran mata 40 ne za su amfana da aikin yoyon fitsarin
a yanzu dai aiki alhamdulillahi da mun so mu fara ran litinin to bisa ga cewa sai mun jira waɗanda muka gayyata daga wasu wurare ne za su zo ba mu samu mun fara ran litinin ba sai muka fara ran jiya kenan talata to a ƙasa kafin mu fara aiki muna da majinyata fiye da 30 da suka zo aka kwantar da su wayannan majinyata in sun zo kafin a yi musu aiki mun yi musu gwaje-gwajen su fitsari da jini mu tantance cewa suna da ƙarfi a jikin su na yanda za a kwantar da su a gado ma a ce an musu aiki mun yi mu dukkan wayannan majinyatan kuma ana dafa musu abinci duk wanda aka same ta da wasu ƙwayoyin cuta an fara ba su magani wayanda suke gado fara yin mu aiki kuma jiya da rana ma muka fara ba da safe ba amma mun yi guda uku jiya yau da sassafen nan muka fara shi ma mun yi guda uku so yanzu haka mun yi mutunci da ke majinyata alhamdulillah dan kin san kowa yana da tunanin irin taimakon da za a mishi. Wani zai ga kaman ya kamata ya faka, wani ya ga kaman ya kamata a ƙasa da haka ne ma sai to idan suka zo akwai maganganu da muke musu. Muna da social work department masu taimakawa majinyata tare da su, nurses da suke tare da su, da likitoci. Akan zauna da su a tattauna akan ga abinda fa aka yi niyan yinku, ga abinda kuma ake bukata ku a fannin ku koyi. To duka dai ba ma samun wanda suke yawancin kare doka, dan musamman wanda ba a musu aikin ba, su sukan bi doka yanda aka zayyana musu. Ga dokan abinda za ku yi na cewa inda za a yi aikin ma yayi kyau kafin a yi aikin. Duk sukan zauna daman da matsalan tunanin wasu, tunda kin ga ba masu ƙarfin hali bane, cewa in sun zo ya za su yi su ci abinci, ya za su ya dan bukatun su, wa zai dauki nauyi. To asibitin ta dauki nauyin duka wayannan. So wayannan shine babban dama abinda yake tattaruwa, yake shiga musu cikin duhu in an ce ya za su yi su ci yadda wanda ma suka raka su. To cikin abincin da muke yi na majinyata kawai muke yi, amma idan yayi saura sukan ci tare da sauran majinyatan da suka rako su. Kuma yanda suke zaune tare suna taimakekeniya ma juna, wanda baya da wani abu wata sai ta taimaka mishi. Sannan kuma mutane masu hannu da shuni a gari, musamman sarkin garin Ningi, akan dan taimaka musu ta yanda su sayan sabulu, wani lokaci har kuɗin mota. To muna kuma ƙara gayyatar mutane, duk wanda yake da hanyar taimako a taimaka musu, don gaskiya akwai nauyi da yawa.
Dr. Halima Muqaddas kenan daga asibitin garin Ningi, a lokacin da aka fara gudanar da aikin yoyon fitsari da suke yi a wannan mako. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo. Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo, za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da wakiliyar muryar Amurka Madina Toda ta yi da uwar gidan gwamnan jihar Kebbi Dr. Zainab Bagudu. A yau za mu tashi inda Madina ke tambayar Dr. Zainab Bagudu ko gaskiya ne wanda ke fama da cutar daji ko kuma kansa ba a masa allura.
To a likitance gaskiya ne cewa in mutum yana da ciwon daji ba a masa allura?
Ba gaskiya ne ba, su ma ana masu allura. In yana zazzabi dole ya mishi allura. In akwai wani, akwai ma musamman maganin ciwon daji din da ke fitowa a allura ne ake yi ta jijiya. To ba gaskiya ne ba.
So amma in aka yi mutum allura yana ƙara rurar da ciwon?
A'a, baya ƙara. Wasu ma sai su ce ba a tabawa. Mu dai yadda aka koya mana da yadda muke gani, akwai wanda in lokacin cirewa bai yi ba, ka je ka cire yana iya ja matsala. To ina ganin ire-iren wayannan ne har yasa ga mutane a kai cewa in ka je ka cire zai ƙara bata ciwon.
Kamar wani irin ciwon kansa ne, tunda na san daban-daban, akwai na mahaifa, akwai na nono.
Kowane gefe na jiki da kika sani da ke girma da ke fitowa yana samun kansa. Guri biyu kawai da ba su samun kansa shine akaiha da gashi. Su ne ba a samun
farce mutum,
farce
da gashi,
da gashi nan ne kawai zaki ji ba a taba sa ko gashi na ko ina babu kansan shi. Amma fata ma akwai kansan shi, hanci, ido, baki, can makogoro,
duk
gaɓoɓin jikin mutum tana iya kama kansa. Ita kansan ba wani abu ne ba, iyaka dai yadda in kika yi tunanin gida, jikinka ne gida, block ake azawa a gina gida. To abubuwan da ake azawa block ɗinnan na gina jiki, kowane cell ake ce mashi. Maimakon yau in wannan ya ɗan yi rayuwar shi ya tsaya ya tafi, wani sabo ya fara fitowa, sai ka samu matsala a cikin kaman ka ce operation. Akan in wannan ya tsufa wancan ya sabo sai ya fara fitowa, sai a samu matsala a cikin polisawan da ke gaya masu yadda suke yi, sai ɗaya su fara ko ta yaya wannan a fara rikici, wannan ya tafi har yayi ta yawa, sai blow din nan yayi yawa har sai a zo a samu kansa din nan. Shine babu regulatory body din ta riga ta mutum. to shi ne ake samu a kansa
an ce
wani iri ne ba a
fita kansa din iri daban-daban ne to akwai na mahaifa akwai na nono to duka ana iya cire su
duka ana iya cirewa amma kuma duka akwai lokacin da bai kamata a taba ba akwai lokacin tabawa akwai lokacin da bai kamata a taba ba akwai wanda in ka ga mace kamar na nono misali in kika ga mace na nono misali in kika je asibiti sai a ce a wannan bai kai ga cirewa ba sai an baki magani kin sha an sa ga jijiya sannan sai a zo a cire gaba daya nono in aka cire shi lokacin da bai riga aka bashi magani ya koma karami ba sai ya da a duka jikin akan samu wannan matsalan wani lokaci
to saboda haka idan mutum ya kamu da ciwon daji misali ya zo asibiti kenan za ku yi ta gwaji kuna rayuwar ciwon ne har sai ya kai manzalin a cire
sosai haka ake yi ba kawai akwai wanda zai zo dole ne a cire saboda abin ya riga ya cabe ya lalace shi yasa ma muke fadakar da mata musamman su bar zama a gida suna boyewa hadde na nono nan gargashin hijabi har sai ka fara jin warin abin da ya kai ga haka ke makin sa abin ya lalace dole ne a cire a saukaka maka da jama'an da ke kusa da kai
to Hajiya Zainab na san a karkara an fi samun damuwa wajen haihuwan ƴan mata ƙanana da aka riga aka aurar da su lokacin haihuwa ya zo a ce sai ungozo mata gida ce za ta iya dubawa ba za su iya zuwa asibiti ba ko dan nisa ko wani abu akan yawan samun ciwon yoyon fitsari daga irin wannan karban haihuwan akwai wani abu da kike kokarin yi ne wajen taimakawa mata haka a karkara
gaskiya ana yawan samun ciwon yoyon fitsarin nan a wajajen mu inda abinda kuma ya sa mata ana musu kuma yadda kika yi bayani mata ana yi musu aure da wuri cikinta bai riga ya yi girma yadda za ta haihu ba ko kuma dai sai a samu ta je haihuwa ta daɗe cikin naƙuda ba a samu raba ta da ɗan ba sai ya tsaya a samu matsala a ta yoyon fitsari wannan shi ne abinda ke ja a jihar Kebbi muna da asibiti na yoyon fitsari wanda ita ce take kula da Kebbi Sokoto har Niger mutane mata da yawa suna zuwa daga wayannan wajajen jihohi har da Zamfara su Sokoto suna da wata asibiti amma a gaskiya ki tambaya ki ji Hajiya babu inda ya kware kamar na Kebbi wannan kuma saboda kokarin likitan da muke da shi ne shi zaune yake a nan wasu wuraren sai dai a je a zo musu a tara matan a aje su in suka yi yawa sai a kawo babban likita daga wani gari ya zo amma wannan dan kasa ne wanda ya je yayi karatun kuma yana nan yana aiki kullum banda haka in ya gama aiki yana taimakawa kuma yana da masu taimaka mashi kuma hannu kaina ina taimaka mashi garin na daya fadakar da mata da kuma yadda za su lura da wannan gyaran da aka yi musu da ba zai saki ba daya daga cikin matakan da abubuwan da ake yi shine mace in an taba mata gyara na wannan ciwo na yoyon fitsari to ba a fa saki barin ta ta haihu sai dai a yi mata aiki ba wai ba ta haihuwa ba za ta yi ciki za ta haihu amma sai dai a cire da ta aiki ta ci wajen cikin ta ba za a bari da ya saki dinta nan ba to kin ga wannan yana rage dawowa a dawo dan sai kaga wasu an yi musu gyara sai abin ya dawo kuma in suka yi ciki sannan kuma gina lafiyar su jikin su ba wai kai tsaye da sun zo ba su da lafiya ba sai a yi musu aiki ba aikin baya yi sai an tsaya an gina jiki yayi karfi sosai an ba su abinci wanda anan muke taimakawa mu muna ba asibitin abinci muna ba su kayan aiki kuma muna tallafawa matan in sun gama su je gida su fara in suna nan dan ana dadewa sosai wani bi mace tana iya ce wata uku a asibitin nan asibitin namu na Kebbi yana iya daukar mutum 60 muna samun taimako daga ƙungiyoyin duniya kamar wanda ake ce ma Fistula Care Plus wanda shine mutanen America suke ba da taimako ga kasashen da ba su da hali sosai kamar mu haka USAID tana zuwa gargashin wannan shirin na Fistula Care Plus to suna kokari sosai garin aikowa da kayan aiki pampers wato auduga da suke sawa dake hana dake dan tattara fitsarin da da kayan aiki ne haka. To duk dai kowa na bada kokarin shi. Idan mace tana nan tsaye, tana nan zaune, ana koya mata karatu, ana koya mata aikin hannu kamar dinki ko yin sabulu, duk an tallafa wajen. Zan so wata rana ki zo ki bin kai kiki gani. Wajen yana da kyau kwarai da gaske. Kuma ana taimakawa mata sosai. Shi yasa muke ta ha ila yau zamu koma wa zancen ilimi. Idan akwai ilimi, idan mace tana karatu, za a ba za a yi mata aure da wuri ba. Dama auren ke hanawa a yi karatun. To mace tana iya ta yi aure amma ba da wuri ba, a bar mata su dan girma. Muna neman taimakon uban ƙasa da kuma shugabannin addini, malamai, su faɗakar da iyaye akan mahimmancin su bar yaransu mata su dan yi girma. Ba za a bar su a gida su yi ta halin asha ba, a bari su yi karatu na Arabiya ko na boko. Duk anan ana koya maka abubuwan da ya kamata. Waɗanda kuma suka yi karatun su tabbatar da sun yi ɗauki kansu yadda ya kamata, saboda a yi koyi da su. Kada a riƙa nuna su cewa ga su can ƴan iska don sun yi karatu, suna kwalliya haka, suna abin nan. Su kiyaye yadda za su sa kaya, yadda ya tafi da addini, da yadda yake daidai da al'ada, da kuma yadda aka koya maka a gida.
Duka-duka, anan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon. Don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Sauraro, a nan damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
Suwa gai da malamai, kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
Shugaba Barack Obama ya ce Amurka da ƙasar Saudi Arabia za su ci gaba da haɗa kai wajen ƙoƙarin daƙile ayyukan ta'addanci a Gabas ta Tsakiya da duniya gabaki ɗayanta, ciki har da yaƙi da ake fafata da 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Islamic State. Shugaba Vladimir Putin na ƙasar Rasha ya ce ƙasarsa tana son ta kafa wani shirin ƙawancen ƙasa da ƙasa na yaƙi da ta'addanci. Kuma a shirye shugaban ƙasar Siriya yake gudanar da zaɓen wakilan majalisar dokokin ƙasarsa tun da wuri, har ma ya haɗa da wakilan masu hamayya a harkokin gudanar da mulkin ƙasarsa. A wani yunƙurin sassauta zaman tankiya ko kuma zaman ɗarɗara kan caje-cajen ta'addanci da kuma gano hanyoyin inganta yunƙurin samun zaman lafiya a Afghanistan, jiya Juma'a shugaban ƙasar Afghanistan da wani babban jami'in Pakistan suka yi shawarwari a birnin Kabul. Babu wani bayani da aka gabatar akan wannan tozali da aka yi tsakanin shugaba Ashraf Ghani na Pakistan da kuma mai baiwa gwamnatin Pakistan shawarwari akan matakan tsaron cikin gida Sartak Aziz. Jami'an biyu sun gana ne a gefen taron ƙungiyar haɗa kan tattalin arzikin yankin da ake yi a ƙasar Afghanistan.
To, madalla, abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.